يا الله يا الله نهكا الله نكينا نروكا بروكيكا تهكا بويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Dr. Rebecca Samuel Dali, wadda ta samu lambar yabo ta Sergio Vera de Mello da Majalisar Ɗinkin Duniya ke badawa bayan kowace shekara biyu domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jin ƙai. Dr. Rebecca ta samu wannan lambar yabon ne domin aikin ta tsakanin waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya. Na kuma nemi sanin nasarori da wannan cibiya tata ta samu, sai ta bayyana cewa
nasarori yanzu da akwai yara waɗanda su marayu daga yadda muka fara musu da kuma iyayensu masu kanjamau da yadda muka fara musu suna primary. Yanzu mun yi recording waɗansu ba mu iya mun ga inda suke ba saban gudun hijiran, amma ina da record na yara 38 a Madagali local government wanda sun gama university, kuma suna fada cewa yadda muka karfafa su cewa su yi makaranta, sannan mun bude musu kofa, mun ba jari ma iyayensu, waɗansu sun samu sun biya musu fees. Sannan ciwon kanjamau dama kafin mu je yana ta kakashe mutane domin ana ɓoyewa da muka je mun ce ba na ɓoyewa ba ne. To mutane da yawa sun samu sun je asibiti sun mulmule, to ciwon kanjamau bai kashe su ba, amma dama kafin mu shiga ciwon kanjamau nan yana kakashe mutane da yawa. Bayan wannan local government na Maiha musamman shi shugaban Ustaz ya biya ɗaukan musamman har ya yi kaddamarwa cewa na taimaki wannan kungiya, sannan marayu za su dinga kula da su har muka samu ya fi miliyan 2 a wurin suka bamu na godiya. Sannan local government din har sun bi sun sa doka cewa a dinga kula da marayu da gwamraye da kuma masu ciwon kanjamau, sai suka sa a cikin dokansu. Ta wannan ne muka gani cewa mun samu nasara.
Yawato,
mutane suna walwala.
Yawato, akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka fito suna tallafawa, ko kuma zan ce da sunan tallafawa waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ɗin nan ya shafa. Da waɗansu da dama ma suke zargin cewa waɗannan ƙungiyoyi suna fitowa ne domin ci da gumin 'yan gudun hijiran nan. Menene kike yi ko kuma kika yi na daban wanda ya jawo hankalin Majalisar Ɗinkin Duniya na har ta baki lambar yabo?
To a cikin gudun hijiran da na samu mutane waɗanda sun taimaka, waɗansu ƙungiyoyi, na farko Church of the Brethren sun bi sun taimaka da kuɗi sosai. Ina saya abinci da kuma magani da kuma kira da waɗansu abubuwa da yawa. Akwai wani kungiya kuma ana ce Christian Aid Ministry. Wannan Christian Aid Ministry din sun zo sun ce to ina ne waɗanda aka kashe mazajensu da marayu. To ni kungiya nawa muna rubuta record duka sunaye waɗanda muka taimaka musu, muna da shi, muna da 3,000 da kuma mun taimaka musu sun kai 1,000. Yanzu nan akwai shi a cikin record nawa. Sannan waɗanda aka kashe su a cikin wannan hargitsi din na Boko Haram, mutanen da suka zo wurina na tambaye su sun ce ga abin da ya faru da su. Muna da record 48,000 fiye. So Christian Aid din sun zo wurina sun ce to ga kuɗi a waɗannan. Muka saya abinci ya yayi buhu 300 muka gina gida ma wadanda an rushe gidansu wadansu kuma mataye na wanda Boko Haram ya kama su muka gina gidaje musu so gidaje 52 muka gina a wurare daban-daban akwai a biyu akwai a Mucika akwai kuma a Jos akwai a Yola sanan kuma wurare daban-daban muka gigina gidajen nan akwai kungiya kuma wanda ana ce da su International Rescue Committee muna aiki tare da su ta wurare daban-daban a cikin Yola da kuma Adamawa gaba daya mun samu kudi ta wurin European Union da USAID da kuma Netherlands muka inganta rayuwa na mutane daban-daban na masu gudun hijira akwai ruwa mun bi mun basu akwai magani wanda mun ciccika an ciccika asibitoci wato IRC nan wato rescue committee sai su saye magani sai mu kungiyar nawa sai mu je tare ana ta duba mutane sai mu kuma muna ta ce akwai asibiti a nan to asibitocin nan gaba daya an sun je kuma an masu gudun hijira ne ba a ki musu ba to kuma a cikin wannan a Church of the Brethren din da wadansu kungiya sun ba mu kudi muna da masana'anta guda uku wato livelihood center daya a Mucika mutane wanda sun samu kwanciya a ciki sun kai lafiya mai graduating 500 jinsiya kuma a karshen wata mai zuwa za mu yi 150 muna koya musu tinki da kwamfuta sana'o'i daban-daban akwai irin masana'anta wannan kuma a Jola akwai kuma a Jos tunda aka fara hargizi tunda muka kafa a 2014 zuwa yanzu mai graduating mutane 1,000 da wani abu kowa suna neman sana'ansu
kafin ki bayani na gaba game da sana'o'i da kuke koyarwa akwai waɗanda su ƴan gudun hijira nan da muka hira da su ne cikin gida da suke korafin cewa waɗansu lokuta akan koya musu sana'o'i amma in sun koyi sana'a sun iya ba sa samun abin da za su yi ko kuma jari zance in sana'a dinki mutum ya koya ba a bashi keken da zai je ya ci gaba da dinki saboda haka koyar sana'a ta zama kusan sai ka ce ba amfani a gare su ko ya kuke gudanar da naku shirin
kafin mu yi admission kafin mu kawo mutum a makaranta mun riga mun saya yanzu bana a cikin waɗannan kungiyoyi a cikin wurare guda uku Mucika Yola da Jos nan mun riga mun saya keke guda 60 domin masu koye keke su guda 20-20 mun riga mun saya masu kwamfuta kuma mun riga mun saya kwamfuta guda 20 don su ma haka da keken saka mu idan za mu koya ma mutum sana'a yanzu na gama graduation muna bi muna ba su kayan har ma akwai hotuna zan iya aika miki zaki gani kana gamawa ana bayar sa'annan akwai waɗanda suna koya dabbobi muna ba da kuɗin jari wani lokaci yana kai dala 100 sai mu bayar mu saya kaji da mene-mene gaba daya inda akuya ne mu saya akuya so mu namu ana gamawa ana tafi da shi sa'annan akwai kuɗi wanda idan duk wanda sun gama makaranta a wurinmu domin ba sana'a kawai ba muna koya musu idan sun yi sana'an yadda za su iya kimsa su sayar sana'an sun sayar yadda za su iya su aje kudinsu
wato
so, duk waɗanda suka gama a wurinmu waɗansu sun bude kantinsu waɗansu kuma sun samu aiki har a Abti University waɗanda suka gama kwamfuta Abti University sun employ nasu waɗansu waɗansu ma sun samu wurare a cikin aikin gwamnati so namu ana gamawa muna bada kayan muna bada taimako kuma
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana kuji kalubale da take fuskanta yayin gudanar da ayyukan nata. Yanzu a madadin Dr. Rebecca Dali, wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kulawa da 'yan gudun hijira da harharen ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya, da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba yin muke.